Zauren matasa. Masu rauro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Da ke duba lamuran da ke ciwo matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Kamar a makon jiya sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka ne a Jamhuriyar Kamaru, inda wakilinmu Muhammad Rabiu Ɗanba ya tara matasa don zantawa kan wani muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba. Amma saɓanin haka za a iya samun akasi. Wannan darasi ko shi ne kishi. Idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abin dogaro da kai ko ilimi za su raba wuta. Amma matuƙar kishi ne da zai kawo hasada ko ƙiyayya to ba shakka za a iya samun dana sani. Wannan shi ne karo na farko da zauren ma ya samu zama a Kamaru inda matasa suka bayyana abin da suka fahimta ga wannan darasi da kuma ba wa sauran ‘yan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace su bi. A shirin farko Muhammad Rabiu ya fara jin ta bakin matasan kan abin da ma suka fahimta da kishin. Ɗaya daga matasan Ibrahim A. Mu'azzam na unguwar Tafare ya zayyana kishi da babban dalilin yin aure da kula da mata a gida da maza ke yi ta hanyar tsare haƙƙoƙin zaman tare. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Duk abin da yado ya gani kokolwa ya dauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin to ka ganda za ta hakuran ka ga alheri ta ga alheri aka tura mata da shi ta yi addu'a Allah ya tabbatar ita ma ta samu na ta ragowan alherin to ba za ta yi wannan addu'an ba she ta maka addu'an shari duk wani abu she yasa kake jin Hausa suke cewa kai amma zuciya ba ta tuna alheri she ta tuna mutun shari menene sharrin take tunawan ai wa'annan abubuwan ne don tana jin zafi
sunana Ibrahim M Muazzam na anguwan Tafare to kishi dai abin da ni na sani a iya fahimta na kishi abin da ake ce ma kishi kamar yau alal misali matanka ne ka aure ta kana kishin ta ne shi yasa ka aure ta kaga na farko kin in baka kishin mutum ba za ka aure shi ka dauko shi daga gidansu ka kawo ta cikin gidanka ba kaga na farko kana kishin ta ne ka kebe ta ka ajje ta ka bata daraja da kima da addinin mu ya bari yace ai kaga wannan ma daga cikin kishin musulunci ne kai kaga wannan ma sai yace maka kaga babban kishi kenan wanda kai akan matanka don ka kiyaye dokokinta da yanda Allah yace da manzonsa duk dai da sauransu kaga wannan kishi kenan ka bata ka zaunar da ita a gida ka kiyaye dokokin Ubangiji da hakkokinka to shine wa abin da zan iya cewa kenan akan kishi a iya fahimta na
kada a shafa za ku iya sauraron mu a shafukan sada zumunta da ma wasu gidajen rediyo masu alaka da VOA Hausa malamai wace mahanga kuke yi ma kishi game da zamantakewan ma'aurata
kamun mu amsa wannan tambaya mallam Rabiu shi kishi ne amma ana sarrafa shi a yanayi da yawa da farko kishi in kana da kishi zaka ga dan uwanka yayi gini kishi daban yake da hasada ka yunkura kai ma kai gini wannan kishin yana da kyau to kishi tsakanin ma'aurata kan ma shine mara kyan ka auro mace wanda ka auro daga baya uwar gida yayanta ne in ta girme ta da yawa uwanta ne amma ko a gidan Annabi an yi kishi amma kishin ayi shi akan kaida amma kusan mata ma'aurata suna daukan kishi wani mummunan abu kai mallam Rabiu kusan kashi karin maganan mata a duniya gaba daya kare ya kishi ta gani figa wan miji ta zama zakara a ya zai da abin da ya gagari wuta an ji kishi yan konenne ko me karin maganan su a kishi ya kare to kishi na tsakanin ma'aurata kishi ne da yake kaiwa har a jefe mutum har a yi kisa wannan bai da kyau
zan iya cewa inda kishi zai taimaka musu a rayuwarsu na zaman aure kaman da yadda dai na kuma faɗa a farko kishi wata aba ce mai kyau yanda zai taimaka musu a rayuwar zaman aure yanda nake so kai kishin kaman ita mace yau koda suna gidan tana gani yadda matan aboki ko wata matan dan uwa yake tana kyautata ma mijinta yau ga abinda take mishi goma na arziki ina yi bari na bar duk wani biyayyan aure to wannan kishin je saka ta ita ma ta yi ma mijinta ta dauki wannan kishin ta saka ranta ta ce kai ni ma dai ba za a bar ni baya ba zan bada iya gudunmawa na to kaga wannan za ta yi mishi kai ma kana kishi ke don kai kishi mai kyau kenan wannan don kai kufiyin abu mai kyau kenan inda ake fada da faransa ko kaka mun a ribakin su mun ci musu albasa. To da shikenan haka zaka koyi kyawawan dabi'u. To wannan ma duk yana daga cikin kishirin, saboda yau ka samu zamantakewan ku ya dore ku samu rayuwa kuma mai kyau mai inganci da za ku dora turban ƴaƴanku akan tarbiya na gari. Kaga wannan duk yana daga cikin kishi kenan mai kyau yanda ake nufi da kishi.
Ko kuma a gurin uba ne zaka ga yaron nan yana tafiya da shashashun yara yan uwan shi mashaya ko kuma yanda dauke dauke, to zaka ga shi uba bai da wani hurumi a kan shi, amma yana kishin wannan yaro. Tsaga da yaron akwai baiwa da Allah ya mishi, wanda shi yaro ne bai san baiwan da Allah ya mishi ba, yana kishin wannan yaro ina da yaron jefa inci wa'inda yake tafiya da sunnan mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ya bar yawo da su. To a ninawa wannan fahimtan kishi mai kyau yake.
Eh to tafiyan da kuma muke yau innan ita al'amarin da rayuwa dole ne ido zai ga abin da bai so ka hakura, don Allah ne kaddara ka. Ita kishi a nawo fahimtan dama wannan ne, amma da no mutane dukan mu za mu gane mu haɗu mu zama ɗaya ba wani abu ba ne. Yau she kai hakuri ne in kaga mutun ya samu abu kai masa addu'an alheri, kai ma naka rabon nana Allah zai turo maka da naka rabon. In kuma masifa ne ya samu mutun kai masa addu'a Allah iyaye masa, kai kuma Allah ya dada kare ka. To kaga irin wayannan abubuwan alheri nan duk ita zuciya ba za ta taba yaddan kai wannan addu'an ba. She yasa kake gani Malam Rabiu wayannan abubuwan ake samun sabanin hankali a cikin mutane. Yau koda kai gagarumi malami ne a gari, kai koda gidanmu ne kai fice, zaka samu a cikin gidanku in wani na fishi da wai ina dalili ka zama ficeccen malami. To shine a nawo ganin wannan ne ake nufi da kishi.
Za ku iya laluba mu a shafukan sada zumunta da ma sauran gidajen radio masu watsa shirye-shiryen VOA. Ta yaya kishi za ta iya rusa zaman aure?
Yanda kishi zai kawo illa a zaman auren, to kishi kakka dauke shi, don kishi aka ce ba hauka bane. To waɗansu yadda suka dauke shi sun dauki kishi kam yanda zan ya sarrafa shi babu, domin kishi kam wani zaka iya irin mutum ya bace za iya ta ko akan abu guntu ne. Alal misali zan bada misali akan ko wayan mai gida ne yau ya ringi, inda ta dauka ko yana wanka ne ta ji muryar mace, kishi be zai bar ta cewa in ya fitar tambaye shi a wannan mace waye na ji murya, a ko kuma abokiyar aiki na ne ko wata ƴar uwana ne gashi ba. To kaga wannan kishi idon ta ya rufe kenan akan kishi, ko ta dau waya ta fasa ta kafa tashin hankali gashi 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 ya zamanto ko fita tai tana da zargin cewa gun wata ya tafi. Shi kuma lokacin ran shi ya riga ya bace ya hasala, bai zai iya kwantar mata hankali ya ce a'a baki tambaye ni ba, ko kuma wance shi ya ce eh to haka ne gun watan zan tafi. Kaga wannan kishi ya kawo musu cikas kenan a zaman takewan su na zaman aure.
A zaman takewan gida kam kishi bai taba haifo alheri ba. Don me yasa? Matan mu idon su ya rufe ba su gani. Sai ku yakuri iyayen mu ba za mu ba wai laifin ku muke fada ba. A gojen mu maza ma akwai irin shi. Yau kaga ba kishin da yafi muni a rayuwa kuma kaman kishin tsakar gida. Wayancan ɗan ɗakin kaga mijin tan ya fita da yamman zai dawo, zai kawo dan abinci dan kayan alatu zai dan siyo dan zani. Fa wancan ɗakin sun manta karfin su daban-daban. Sai kaga matan na kishin ina dalili mijin nan na yau matan saka ita na ta mijin bai mata wannan abin. To kaga wannan kishin yana haddasa tashin hankali ba tashin hankalin wasa ba. To in kuma yau mace mutun ne yake da mata biyu a gida, zaka samu zai fi son ɗaya da ɗaya, me yasa? Ba wani asiri ko wani abu bane. Ita wannan matan tana yi masa biyayya yanda yake so ne. Me biyayya? Yau mijinki ne ya fita sana'a ya nemo abinci ku ya kawo, ya da kin samu kin gama abinci akan lokaci, kin yi wanka kin sa zani mai kyau mai tsada, kin fesa turare kina jiran ya dawo ki taya shi cin abinci. Yau ya je bije soki ba komai munin kin dai kina wannan abubuwan in je soki. Ita wancan kuma tana tutiya da kenta ne, ba ta tsafta, ba ta killace shi, ba ta lura da shi, wallahi ba wani soyayya da je goda mata. She ka ji kwana biyu iyaye mu na cewa ai ta kai shi gidan boka, ba wani bokan da ta kai shi, bokan ne a jikinta.
Ku dakata anan matasa, makon gobin Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya. A madadin matasan na jamhuriyar Kamaru da wakili mu Muhammad Rabiu Damba da komuriyar Amurka da ta dauki nauyin kawo shirin, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Assalamu alaikum.
Biwaye America.